Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu raro, barkanku da warhaka. Sulaiman Mumuni Barma ne ke muku sallama a shirinmu na hantsi. To, a cikin shirin za a ji cewa dakarun rundunar Operation Sahel Sanity na can na ci gaba da kai samame a yanzu haka don kakkaɓe 'yan ta'addan da suka addabi jama'a a yankin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. A jamhuriyar Nijar, matakin buɗe iyakar ƙasar da tarayyar Najeriya ya haifar da farfaɗowar kasuwancin dabbobi, lamarin da ya sa 'yan kore a garin birnin Kwanni suka soma cewa alasan barka. Idan muka sake komawa Najeriya, a yayin da annobar coronavirus ta janyo koma bayan harkoki a kasar, masu aikin sufuri sun koka a game da rashin samun tallafin hukuma. Sabili kenan suka fara kira a dubi halin da suka shiga sanadiyar wannan masifa. Muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan za mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, amma sai bayan kun sha labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsin. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. A jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump akan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokoki don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, inda mafusatan 'yan masu bore suka hargitsa majalisar da ya kai ga mace-mace. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi aminta da hakan. A daidai lokacin da ya rage mishi mako guda ya bar ofis na wa'adin shekaru 4, 'yan jam'iyyar Trump ta Republican mutum 10 ne suka saka hannu don a tsige shi. Ƙuri'a dai ta sa Trump a matsayi na farko cikin shugabannin ƙasar 45 da aka yi shi ne aka tsige shi har sau biyu cikin mako guda a tarihin ƙasar cikin shekaru 245. A shekarar da ta gabata ne dai, majalisar dattawan ƙasar ta wanke shi a wasu zarge-zarge. Yanzu kuma zai fuskanci wata tuhuma bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. Abu kawai da za a bukata a majalisar dattawa shi ne kashi 2-3 su sa hannu don a tsige shi. Idan kuwa aka tabbatar da tsigewar, hakan zai sa ba zai sake rike wani ofishin gwamnati ba har abada. Tsigewar ta zo mako guda bayan zanga-zangar da aka yi a majalisar dokokin ƙasar, inda masu zanga-zanga suka sha ƙarfin 'yan sanda a cibiyar demokuraɗiyyar duniya a lokacin da 'yan majalisun ke tabbatar da zaben wakilan Electoral College, wanda ke nuna cewar Joe Biden ya kada Trump a zaben watan Nuwamba. Sabanin yadda a baya aka maida muhawara shin ko shugaban ƙasa yana iya yin afuwa wa kansa, wani al'amari na 'yan boko, yanzu abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar na Capitol. Zanga-zangar ta sa Trump ya shiga tarihi na zama shugaban ƙasar na farko da aka taɓa tsigewa sau biyu a wannan makon. Kana da kira a yi bincike akan rawar da Trump ya taka a wannan zanga-zangar. Wannan kuma ya saka ayar tambaya kan shin ko Trump zai iya amfani da ƙarfin mulki na shugaban ƙasa ya gafarta wa kansa don guje ma tuhuma a gaba bayan ya kammala wa'adinsa. Don kuwa yin hakan zai sa ba za a bincike shi ba, ko a shekarar 2018 mai bincike na musamman ya bincike zaben ƙasar na 2016 da alaƙar kamfe ɗin shugaba Donald Trump da ƙasar Rasha, inda Trump ya ce zai iya gafarta wa kansa. Kamar yadda ake ji, gafarta wa kai ba zai taɓa zama alheri ga Trump ba, don kuwa wasu masu bashi shawara sun yi iya bakin ƙoƙarinsu don ya bar wannan maganar. Sun ce gafarta wa kai yana nuna cewar ka amsa laifin kenan. Haka kuma zai sa sabuwar gwamnati ta Biden ta ce sai ta binciki laifukan da ya gafarta wa kansa, a cewar masana. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira da mahukunta a ƙasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben ƙasar da ke tafe a ranar Talata. A ranar Talata ne dai shugaban ƙasar Yoweri Museveni ya sanar da cewar gwamnati za ta rufe duk wata damar shiga kafafen yanar gizo a ƙasar. A ranar 9 ga watan Janairu kuwa kamfanin Facebook ya rufe wasu shafukan masu ra'ayin gwamnatin ƙasar da cewar shafuka ne na ƙarya. Amma shugaba Yoweri ya ce wannan matakin ya yi tsauri da yawa. Wannan wani abin tashin hankali ne da gwamnatin Uganda za ta rufe kafafen sadarwar yanar gizo da suka hada da Twitter, Facebook da WhatsApp. Kana da takaita damar da mutane ke da ita na bayyana ra'ayoyinsu da kuma 'yancin samun bayanai a cewar Sarah Jackson, mataimakiyar shugaba ta yankin gabashin Afirka a kungiyar ta Amnesty International.
Madalla, bayan labarin duniya yanzu sai fagen rahotanni. Dakarun rundunar Operation Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na can na tafafatawa don kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan ƙara wa'adin aikace-aikacen dakarun Operation Sahel Sanity da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar Janaral Tukur Burata ya yi. A halin da ake ciki, dakarun na ƙara mamaye yankunan da ke samun barazanar tsaro na 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya ta hanyar gudanar da sintirin ƙarfafa gwiwa da kuma yi wa tsagerin kwanton ɓauna. Kamar yadda Brigadier General Bennett Onyako da ke zama daraktan cibiyar tattara bayanai na arangamar da sojin ke yi a Najeriya ya sanar, dakarun sun yi arangama da wasu 'yan bindiga daɗi a yankin Maigoro da ke faskarin jihar Katsina da kuma a unguwar Rini. Dakarun waɗanda suka samu ƙarin ɗauki daga sojojin da ke faskari da kuma wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu, al'amarin da ya sanadiyar karya lagon 'yan bindigar. Daga bisani kuma an samu gawawwakin 'yan bindiga guda 5 yayin da wasunsu kuma suka tsere da munanan raunuka na harbin bindiga. Sai dai kuma a ɓangaren sojojin, wani soja ɗaya ya rasa ransa yayin da 2 suka samu raunuka, amma a halin yanzu suna murmurewa a wani asibitin sojoji. Bugu da ƙari, dakarun biyo bayan bayanan sirri da suka samu sun gano gungun wasu 'yan bindiga daɗi da ke ƙoƙarin tsallakewa garin Ihu a ƙaramar hukumar Batsari, inda suka nufi ƙauyen Bugaje a yankin Jibiya duk a jihar ta Katsina, inda sojin suka yi musu kwanton ɓauna a garin Garus. A kuma daidai wannan lokaci ne kuma dakarun suka sake yin kicibis da wasu ƙarin 'yan bindiga daɗi, inda suka halaka guda 5 daga cikinsu. Dakarun na Operation Sahel Sanity daga bisani su kuma cafke wasu da ke tseguntawa 'yan bindiga daɗi bayanan sirri da ma masu basu mafaka. To ko me Katsina wange cewa dangane da wannan aikace-aikacen na dakarun? Alhaji Bashir Dan Musa, wani ɗan jihar ta Katsina ne.
Wato abinda ake ciki a Katsina yanzu, magana 'yan bindiga da kuma abubuwan da mun ji muke gani, irin barnar da 'yan ta'adda suke yi a da, yanzu an samu gagarumin sauki sosai akan haka. Domin yanzu an daɗe ba a ji ba a ce an kashe mutum 10, mutum 20, mutum 30 kamar yadda aka yi 'yan watannin baya da suka wuce. To yanzu an samu sauki sosai kwarai da gaske gaske. Amma matsalar da ake samu yanzu, ka san akwai abin da ake batu da ke ce ma backlash attacks. Ayyukan harin da idan aka kai mutum ga bango, to zai iya mai da martani ta yadda ya so, saboda yana ganin kamar cewa an kusan gamawa da shi. To amma wannan ina ganin babban aiki ne a fahimta ta ga gwamnatin jiha, saboda lokacin da gwamnatin jiha ta yi sulhu da 'yan ta'addan nan haka shi 2, ba an shi makamansu ba. Har yanzu 'yan ta'addan nan suna yawo da makamansu bisa babura a goye, suna yawo ƙauyuka, wata sa'a ma 'yan sun je kasuwanni suka ci kasuwar ƙauye suka yi sayayya ba su biya. Abin da ya rige yanzu shine ya rige gwamnatin jiha ita kuma ɗauki mataki yadda ainihin ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi ya nasara ta kammala. Idan gwamnatin jiha ta ɗauki mataki, aka ƙwace bindigogi da makaman da ke hannun 'yan ta'adda nan, tunda an san su suna yawo ƙauyukan mutane, to ina ganin za a samu sauki ba kaɗan ba. Amma wannan abin da ake wannan halharen mummunan halharen da ake kaiwa watan suka wuce, to abin ya san an samu sauki sosai. Mallam Hassan,
a cewar masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa, akwai buƙatar ƙarfafa bayanan sirri
a yadda abubuwa ke tafiya yanzu. Dakarunmu suna samun nasarori, kuma nasarorin nan da suke samu ba dan komi bane, saboda suna samun wato bayanai na boye a wurin jama'a da kuma al'umman da suke wa'annan wurare. Saboda haka wannan abu mai kyau ne su ci gaba da mu'amala da mutanen da suka fito a wannan wuri, za su gaya musu information, za su ba su bayanai da ba a sai da dukkan abubuwan da suke faruwa. Na biyu, su kuma shugabanni da suke shugabancinsu su yi musu adalci, su musu gaskiya, su rike musu amana.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A jamhuriyar Nijar, kasar da wata guda bayan da gwamnatin Najeriya ta bude iyakokin kasar da wasu kasashe makwabta, 'yan kore a gundumar birnin Kwanni sun bayyana gamsuwa da yadda harkoki suka fara farfadowa sannan a hankali. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Irin yadda ake ci gaba da kasuwancin bisa shiya irin wannan lokacin na sanyin hunturu a kan iyakar jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya, bayan da tarayyar Najeriya ta bude wadda illela local government ta jihar Sokoto da birnin Kwanni jamhuriyar Nijar, waɗansu dillallan bisa shiya da na yi kitibis da su a kasuwar dabbobi ta birnin Kwanni sun bayyana mini halin da ake ciki gaba da kasuwar dabbobi a kan wannan iyakar ta Nijar Najeriya.
Sunana Adam Dillare Raguna, Adibisun Jiran Kibiya. Akwai kasuwa don dai mutane a tawa suna siye, wanda ka ga ya koma da dukiya to an siye bai bari ba. Ketare na Najeriya gaskiya ana shiga da dabba, amma wasu sai dai su zo can su so raguna su nan da su. Yanayi ko shi na nera, amma ba yanayi na nera ba, dan nan aka sayan dukiya a Najeriya da ita.
Ina Musa Hankariri, lalle kan game da bisa dai kan yanzu gaskiya zana cada. Gaskiya don yanzu ko ya karma akuya ka gani akwai wanda za a ce maka jikka 15, ko ga jikka 16, har ta kai jikka 40 akwai awaki yanzu 35 duk akwai su nan ga nan wagga kasuwar.
Abu din godiya. To dukiya an taya shi ga dukiya alhamdulillah godiya za shi. In tana ta jin dadi za shi. Tana ta haya sosai. In kan ba ta haya ai ba ba dadi ga dukiya. Don ka kai wahala kiyo kuma bai ta haya ba ka jin dadi. Ina ka kuma na sai so alhamdulillah.
Itar da bisa shi na ya daga cikin ababen da ke shigo wajen guriyar Nijar kudade masu tarin yawa a koda yaushe, kasancewa kasar babbar dila ce a nahiyar Afrika, da Allah ya uwacewa yawan bisashe. Wani mai sayar da manyan bisashe ya mini karin bayani game da yanda wannan gefen na manyan bisashen kasuwanci shi ke tafiya irin wannan lokaci da tarayyar Najeriya ta bude boda.
Kasuwa da dare gwagwar hali ana da mun motsawa, amma dai cinike akwai ba, amma don me kyau mai mai duk ana samu suna shiga sun dan kara bisa da kwanakin baya ko ba gaskiya ba tun ma babu dan bude hoda boda tun kwanan nan ka bude ta.
Wannan harkar ta sayar da bisa she na baiwa matasa aikin yi a wannan yankin dauko daga kasuwanci zuwa masu korar bisa shen har masu dillanci da masu sayar da yagwai da sauransu, abinda ke hana matasan abkawa cikin miyagun hanyoyi. Haruna Mamman ba gwana birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Idan muka sake komawa Najeriya, masu aikin sufuri sun koka a game da rashin samun tallafi daga wajen hukumomin kasar, duk kuwa da cewa fannin na sufuri na daga cikin fannonin da annobar coronavirus ta haddasawa koma baya, saboda haka suka buƙaci mahukunta su dubi wannan matsala da idan rahama, kamar yadda shugaban kamfanin sauki transport Alhaji Usman Bana mai lakanin babba ya bayyana a hirarsu da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz.
A gaskiya in na ce maka akwai wani taimako da gwamnati ta bamu, to gaskiya na maka ƙarya, don mu an dauki details din mu, an dauki wannan na kamfanin mu RC number mu da dai sauransu duka, amma mu har yanzu shiru daidai da ta'asi babu wanda yazo ya ce mana gashi ya taimake mu. Kuma mun bi dokan gwamnati, mun zauna a gidajenmu kusan wata bakwai nan, mu motocin mu kabinsu mun komar mun ajiye, ba sai dai mu ya mu kamfani din ta dan nemi wani abu ta taimake mu da zamu je mu dan masarufin abin da zamu ci, haka dai muka yi ta fama, amma mu babu wanda ya taimake mu har yanzu.
Wani tarayya ko na jiha?
Na jiha da na tarayyan gaba daya. babu wanda tazo ta ce mana yau sauki transport ga taimakon buhun masara ko shinkafa ko kwaya daya kuje ku raba mu babu wanda yazo yi mana wannan abu
kun taba gonko sa gwamnati a tarayya ko a jiha
eto ai tunda nace maka sun dauki details din mu sun da abubuwa mu mun yi tsammanin ba mu tsammanin zamu kai war haka ba mu samu gajiyan wannan zamantakewa zaman da muka yi a gida na kusan wata bakwai da sauransu ba mu tsammanin haka ba to amma har yanzu mun kasa kunne mu dai muna sauraro ba mu san wata kila wannan fadakar wanda muke yin nan zai kai kunnen wanda yake da alhakin nemo ma wanda ba su samu ba hakkin su mu ma sauki transport ya tuna da mu
company ne na kuna daga cikin kamfanin da ke taimaka wajen tada koma da tattalin arziki zaka ta da wasu jihohi kan tallafawa ko kuma su bada rance ko da rance ne ga irin kamfanin na ku domin taimaka ta fannin sufuri da kuma ita tada koma da tattalin arzikin kama Adama tunda kuka soma an taba baku tallafi ko kuma kun taba nema na irin kaman rance da gwamnatin jiha domin a taimaka a gurta da zirga ne
to a gaskiya ba mu taba nema ba domin ka san a koyaushe idan kana tafiyar da kasuwancinka in ka tabbatar kana iya taimakawa don a ƙarƙashin sauki transport a lalace akwai samari youth wanda ba su kasa mutum 200 ko 300 kai za su kai 300 da wani abu wanda suke cin abinci tsakanin direbobi da security da kai dai wai ɗan iya ko abubuwa daidai wa ba mu kasa mutum 300 ba wanda ta samar da aikin yi kuma duk wani tax da ka sani local government state government federal government babu wanda mu ba ma biya mu ba sai an neme ba
Shugaban kamfanin sauki transport Alhaji Usman Bana mai lakanin babba kenan a hirarsu da Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na kasa a yau ya nufi garin Kanya Babba dake karamar hukumar Babura a jihar Jigawan Najeriya inda wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta tantauna da Malam Laminu Gurgu mai shayi sana'ar da ta hanyar ta yake samun dan abin rufawa kai asiri lamarin da ya bashi damar kare kansa daga halin mutuwar zuciya bakon shirin wanda ya bayyana farin ciki game da yadda ya samu karbuwa daga jama'a a dalilin wannan sana'a na da gurin bude gidan biredi ko wasu karin wuraren sai da shayi ga da yadda hirar su ta kasance
assalamu alaikum ni ne Malam Laminu dake garin Kanya Babba
shin menene sana'arka
sana'ata shayi da biredi
to naga kamar kana da dan larura ta kafa shin me ya ja hankalinka ma ka fara wannan sana'a ganin cewa yawanci masu irin wannan larura irin taka sun zabi masu rika barace-barace akan titina
eh gaskiya ni yana ne ya taso yana yi she na je nake mai yaro nake koya yake koya mini nima yanzu har Allah ya hore mu da nawa na bude nawa na kai na kai na nima ina da yara wanda suke taimaka mini in na tafi bulaguro zuwa sati daya kwana biyu uku zan zo in tadda komai normal yana tafiya za a tambaye na cewa ina tafi bulaguro za su fadi sai na tafi bulaguro
kana da ma iyali
eh ina da iyali ina da mace daya da yara guda uku
shin da wannan sana'ar kake ci da su kake kula da iyalinka
eh da wannan sana'a ce nake ci da su nake ci da wasu nake ci da mahaifana da yara na musu abubuwa na more rayuwa da na rikon su da nake yi
kafin ka fara wannan sana'ar ka taba yin bara
ah kamun mu fara wannan sana'a ban taba yin bara ba sai dai ta makaranta allo da muke zuwa mu je mu shekaru haka mu dawo gida
yawanci zaka ga mutane sukan yi amfani da ko mutun yana da wata larura wajen ko su ce za su sayi nashi ko wani abu saboda tausayi shin ka kana haduwa da mutane haka
kwantsa kwarewar da ni akan sana'ata shine yasa jama'a suke zuwa suke sayan wannan kaya nawa da Fulani da bare-bari da ƴan mata da maza da samari abokananmu da na gari da na wajen gari har daga cikin garin Kano kunya duk wasu garuruwan aka tawo wucewa suna zuwa su tsaya su ya shayi
yaya kake tunani nan gaba wannan sana'ar
eh ina so ta bunƙasa ta bude sosai nan gaba ni ma in bude ta sana'ar irin kamar gidan biredi ko gurin shayin irin wannan makamancin wannan in bude yawa ni tunda ina da yara wanda suke taimaka mini idan Allah ya hore nan gaba
za ka ga mutane mutane musamman ma masu larura ko irin taka ko kuma larurar ido musamman ma dai larurar kafa zaka gansu akan titunan birane suna barace-barace wani jan hankali zaka yi musu
ina musu jan hankali da su hakura da wannan barace-baracen su zo su kama sana'a wadda za ta fi musu mafi alkhairi yanda za a daina tsangwama su saboda mutane suna tsangwama su suna yin barace-barace abin da bai kamata ba wanda kuma ba haka bane mafi alkhairi a tare da su su zo su bude sana'a su ma ina jan hankalin su su sana'a da ya kamata kowa ya nema Allah ya bashi amma ba bara ba
to kana da wani aboki ko dan uwa ko wani dai wanda ka sani wanda yake da wata larura
ina da akwai shugaban gurgu ne a ringin zone
shin yana da sana'a ko kuma shi bara yake
kawai sana'a da yake yi bara ita ce sana'arsa
to kai ma maganar shugaban ku shin akwai wata kungiya da kuke da ita na masu larura ne
akwai wakilci da aka wakilta shi a garin Kanya babba amma mu bai taba kiran mu mun je wajen sarkin guragu na garin Ringin sai dai yaje ya zo ya ce an yi kaza mu ce ma to shikenan ba wani abu
to shin a wannan kungiya da kuke ne tunda har kuna da mashuwa gabanni shin akan baku shawara ko kuma akan baku shawaran ku yi ko kuma a baku tallafin yin sana'a ko wani abu makamancin haka
sun ce wai za su yi ba da tallafin sana'ar da mutum yake yi da wanda yake ci da noma idan yana yi za a taimaka masa a yanzu dai kuma mu bamu ga fayaran din komai da yake gudana ba
to yanzu kamar in a kungiyar ku kuna wani irin zama taro a tattauna matsalolin da take damun ku
gaskiya baya zuwa ya tuntube mu da wannan sai dai in wani abu ya taso na karba ya zo ya karba a guraren mu dauka mu bashi ba za mu yi mara gaddama ba saboda an nado shi ne jagoran mu
to dai daga karshe ina so ka yi wa masu sauraron mu bayani akan ita wannan sana'ar taka da kuma yadda kake da bi hana ka yin sana'a ya sa ka ji kana bara akan titi ba
gaskiya ni alhamdulillah Allah na gode masa Allah ka kara buda mini wannan hanya cewa da nake sana'a Allah ka kara buda mun in bude wasu sana'o'in irin wannan makamanci a gefe ko gidan burodi ma idan Allah ya hore ina da bukatar yin wannan
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da bakon shirin na kasa Malam Laminu Gurgu mai shayi a garin Kanya babba dake karamar hukumar Babura a jihar Jigawa da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai anjima yanzu lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau a cikin manyan labaranta na zakulo wannan labarin Alpha Radio ya baiwa gidan marayu taimako. Jaridar ta ce manejoji na gidan radio nan da ake cewa Alpha Radio dake a Kumasi sun bayar da gudunmawar kayayyaki na halatta da sun ka hada da man dafuwa da katon din na kifi da shinkafa da kudi wanda ba a bayyana ko nawa ne ba ga gidan marayun nan da ake cewa Ashan Orphanage dake a da nasu cikin gunduman Fjakwabra dake cikin jihar Ashanti da yake bayar da kayan babban jami'in zartarwa na Alpha Radio Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad ya bayyana da bukatun tallafawa marasa galihu a cikin jama'a musamman a lokacin buki na Idi kamar na Christmas ya nuna cewa aikatar sabata bambanci a lokacin da ya kai tallafawa masu bukata a cikin jama'a wanda ya hassasa wannan cibiya ta Ashan Orphanage na Nabafu Kunadu Yedum da yake karban kayan ya gode wa Alpha Radio da irin da yadda yake ci gaba da bayar da gudunmawa ba kuma farkon lokaci kenan da ya bayar da irin wannan taimako ba sa'an nan ya yi kira ga sauran kungiyoyi da ma'aikatu su yi koyi da Alpha Radio muka koma ga jaridar Ghanaian Times ko wannan labarin ne cikin muhimmin kananta kamfanin Coca-Cola da Ƙungiyar nan ta ma'aikata na masana'antu da kuma kasuwanci sun samu takaddama, inda wannan ƙungiya ta kai kamfanin Coca-Cola Bottling Company na Ghana zuwa Commission Ƙadago na Ƙasa dangane da zargi da ake cewar suna sauke ma'aikata uku daga aiki. Jaridar ta ce ma'aikatan da suna a cikin ma'aikatu 55 ne da aka nuna cewar kamfanin da ta sauƙawa aiki a ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2020 a cikin wani shiri na kamfanin da ke ƙoƙarin daidaita lamuransa yadda zai rinka samun riba a nahiyar Afirka ta Yamma. Shekara ta 2021 shekaran karfafawa, inji hukumar tabbatar da kyawun kaya da kuma aiki. Wannan ne labari da jaridar Daily Graphic ta bugu mana. Jaridar ta ce hukumar nan na tabbatar da kyawu da kuma karfafa biyewa ka'idar aiki ta ayyana shekara ta 2021 a matsayin shekaran karfafawa domin tabbatar da biyewa ka'idodi na kasar akan kyawu da kuma kiyaye rayuwa da kuma kaddarori. Babban daraktar wannan hukuma Professor Alex Dodo ne ya bayyana aka a cikin wata hira da jaridar Daily Graphic a nan Accra. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, masu sauraro ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na cigaba da jajircewa wajen bin diddigin tsarin mulkin Nicaragua na Daniel Ortega ta hanyar fallasa waɗanda ke danne muradun demokaradiyya ga mutanen Nicaragua. Wannan shine dalilin da yasa Amurka ta sanya takunkumi kan mabin Amiro Aguilera Garcia da Walmaro Antonio Guterres Masado da kuma Fidel Jesus Dominic Alvarez. Dukkanin su uku sun samu damar cin gajiyar mulkin cin hanci da rashawa daga gwamnatin Nicaragua. Mabin Ramiro Aguilera Garcia shi ne mataimakin shugaban kotun koli, sakataren siyasa na ƙasa na majalisar shugabancin Sandinista, kuma mamba na majalisar gudanarwa na kula da shari'a na kotun koli ta Nicaragua, wanda ke tabbatar da cewa an zaɓi magoya bayan gwamnatin a muhimman makamai. A matsayinsa na sakataren siyasa na ƙasa kai tsaye, Aguilera ke baiwa shugaba Ortega da mataimakinsa Rosario Murillo shawara kan rahotanni na cewa shi ne ke tsara yadda za a auna 'yan adawa masu goyon bayan demokaradiyya. Walmaro Antonio Guterres Masado shi ne mataimakin majalisar dokoki da ƙasa kuma shugaban kwamitin kula da tattalin arziki da kasafin kuɗi. Ya fito fili ya ba da shawara game da takaddamar dokar wakilan ƙasashen waje, wadda ta bayyana cewa dole ne mutum da ƙungiyoyin Nicaragua da suka karɓi kuɗaɗen ƙasashen waje su yi rajista kuma su yi cikakken bayani a kowane wata ga ma'aikatar cikin gida. Dokar ta kuma haramta irin waɗannan mutane da ƙungiyoyin shiga harkokin siyasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana sa ran cewa wannan doka, wacce ke yin la'akari da tara da sauran takunkumi na doka kan rashin bin ka'ida, an shirya ta ne don tauye 'yancin jama'a na siyasa ko ƙungiyoyi da gwamnati ke ganin sun zama barazana. Fidel de Jesus Dominic Alvarez, babban jami'in 'yan sanda na Nicaragua, ana zargin ya jagoranci zaluncin yawancin 'yan Nicaragua da 'yan jarida. Rahotanni sun ce Dominic ya bayar da umarnin kai hari wani gidan rediyo mai zaman kansa da kuma bugun wani ɗan jarida da jami'an 'yan sanda na Nicaragua suka yi. Dominic an kuma bayar da rahoton cewa yana da hannu a cikin cin zarafi da duka na wani tsohon mataimakin ɗan adawa da sauran abokan hamayyar Ortega. Gwamnatin Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don tallafawa mutanen Nicaragua, tare da tarsasawa gwamnatin Ortega ta daina danniya da mutunta 'yancin ɗan adam, tare da ba da damar gudanar da zaɓuka cikin gaskiya da adalci wanda zai maido da demokaradiyya a Nicaragua. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar rikici da ku, mu ne lafiya.